بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan safiya ta Laraba 3 ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya dace da 13 ga watan 3 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka nan yace da ke nan cikin unguwar Bolari a cikin garin Gombe fada jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wa wannan gari namu albarka muna cikin suratul Zariyat a jiya a wajen gabatar da suratul Zariyat nace ita ce sura ta 18 a cikin alqur'ani mai girma amma kowa ya shiru ba wanda ya magana da alaramma da yan social media da kuma su saurare alhali kuma abin da ya dauki hankali na shine a suratul al-kahf ita ce sura ta 18 to saboda tafsirin mu na dare suratul kahf muke yi ina fata an gane kuma ita ce sura ta 18 sai zamu abinda nake fada a nan daban amma hankali na kuma yana karatun dare ina fata an gane amma suratul Zariyat ba ita bace sura ta 18 ita ce sura ta 51 a cikin alqur'ani mai girma in an dauko lissafi daga suratul Fatiha amma suratul Kahf ita ce sura ta ainihin 18 har ma na lissafo daga Fatiha zuwa Kahf kuma duk kai tsuru-tsuru kuna kallo na nayi wa aran ma magana bai ce komai ba Malam Usman yace ya dauka suran ta Hijira ne wai to wannan tuntube harshe ne koda waɗansu sun ji a kafafan sada zumunta yana daga cikin abinda Turawa ke ce masa slip of tongue Allah ta'ala ya gafarta mana ina muka jiya muna cikin ayoyi na 15 da 16 da ainihin 17 har zuwa 19 wanda duk aran ma ya karanta su muka fara magana akan su sai lokaci ya mana halin shi saboda haka aran ba zai sake karanta su tunda babu tambaya zamu shiga karatu kai tsaye insha Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu takawa masu jin tsoron Allah wadanda suka tsare dokokin Allah wajen yi nayi bari na bari fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyun da kuma mare mare na ruwa wato idanun ruwa kenan al uyun jam'in al ayn Allah yace akhidina ma atahum rabbuhum akhidina suna karban ma atahum rabbuhum, abinda ubangijinsu ya basu na ni'ima, na ni'iman da suka samu a gidan aljanna. Innahum kanu, lalle su waɗannan masu takawar sun kasance a gidan duniya. Qabla dhalika, kafin wannan rana ta yau ta tashin kiyama, muhsinina, suna kyautata aiki, suna kyautata ainihin tauhidinsu. Waɗansu malamai sun fassara muhsinina anan ai masu tauhidi, sun kafa hujja ne da fadin Allah subhanahu wataala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah turja'u al umur. Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah, duk wanda ya mika wuyarsa, duk wanda ya sallama wa kanshi zuwa ga Allah subhanahu wataala, wa huwa muhsinun, yana mai ainihin kyautata tauhidi, yana da kyakkyawan aqida, sai Allah yake cewa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, hakika yayi riko da igiya wacce take mai karfi, igiya da ba ta tsinkewa. Wa ila Allah turja'u al umur, makoma kuma gaba dai tana ga Allah subhanahu wataala. To sai malamai suka ce anan innahum kanu qabla dhalika, lalle su sun kasance tun a gidan duniya kafin wannan rana, muhsinina, suna da kyakkyawan tauhidi, suna kyautata aqidansu, sannan kuma suna kyautata ayyukansu. Kamar yadda muka faɗa jiya, shi kalman ihsani annabi ya fassara shi a cikin hadisin Jibrilu. Malaika Jibrilu ya tambaya annabi, yace menene kyautatawa, menene ihsani? Annabi ya ce da shi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Musinina ko kuma al-ihsanu shine ka bauta wa Allah tamkar kana gani shi, idan kai baka ganin Allah din, ai shi Allah yana ganin ka subhanahu wataala. Shi sa hasadul basari yake cewa kar ka kalli kankantan zunubi, ko kuma kar ka kalli kankantan laifi, ka kalli girman wanda kake sabawa, wanda yace kar ayi wannan abu. A karkashin wannan ayan Allah yace kanu qalilan minal layli ma yahjauna, kanu sun kasance qalilan minal layli ma yahjaun, bacci kadan suke a cikin dare, su waɗannan almuttaquna din kenan, suna ibada cikin dare, ba sa ainihin bacci da yawa. Na daga cikin sufofinsu wabil ashari, sun kuma kasance a lokacin sahur, yastaghfiruna, suna istighfari. Wafi amwalihim, na daga cikin sufofinsu sun kasance a cikin dukiyar da Allah ya basu, haqqun, akwai wani haƙi, akwai wani kaso da suke bayarwa, lissa'ili, ga wanda ya tambaya, wal maharu, da wanda ma bai tambaya ba. To shine je muka ce karkashin wafil asharihum yastaghfirun, da kuma ayata ta biyu bayanta, wafi amwalihim haqqun lissa'ili wal maharu, akwai dan bayanai kadan da muke da shi. Abu na farko, Allah ya ce wabil ashari, a lokacin sahur, hum yastaghfiruna, su din sun kasance suna yawan istighfari, suna neman gafaran Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya kawo shi da fi'ili mudari, suna istighfari, kullum aikin su ne, inda lokacin sahur yayi suna istighfari. Dama dare ya kasu kashi shida, akwai farkon dare, akwai tsakiya, har zuwa dai karshe, anihin as-sudusul layl akhir, kamar yadda yazo a cikin hadisi, dai bisa shida na karshen dare, yana farawa ne iddifen da lokacin da rana ta fadi, da kuma lokacin da alfijir ke fita. Yanzu kaga rana tana faduwa karfe 6:26 a Gombe, kuma tun daga 1 ga Ramadan har a gama Ramadan rana ba za ta canza ba. Shine abinda masana falaki suka faɗa a Gombe. In dai karfe 6:26 yayi, ko ba kira sallah ba, lokacin shan ruwa yayi. Ku rike wannan ka'ida ce, ina fata an gane. Dan galibi ladanan da ke kiran sallah sai sun sha ruwa suke kiran sallah, ko kuma sun ci da biro, mu muna nan muna jiran su. Ina fata an gane. To in dai karfe 6:26 yayi a Gombe rana ta fadi, kuma dama in rana ta fadi an gama azumi, haka annabi ya ce, ko ka sha ruwa ko kar ka sha, sunanka mai jin yunwa a lokaci, ba sunanka mai azumi ba. Inda za ka zauna har insha baka ci abinci ba, ba sunanka mai azumi ba, sunanka mai jin yunwa. Amma azumi kan ya kare da zarar rana ta fadi. Ina fata kun fahimta. Sannan kuma nakan gaya wa mutane, wajen abin da ya shafi lokacin shigan sallah ko sahur ko buɗe baki, irin agogon nan na bango galibi da agogon hannu kar ka cika aiki da su ka dinga aiki da agogo na waya wanda suke da automatic setting da network ina fata an gane wanda ko ka cire battery ka mai da shi time din ba zai canza ba amma in wayanka in an cire battery time na rikice wato ita ma Allah shirye ta ina fata an gane lokaci na gaskiya shine time din waya kun fahimci wannan abin da kyau saboda shi yana aiki ne kawai da net automatic yake aiki baya canzawa sai dai in wayance ta hijira kamar da Malam Usman yace to a karkashin wannan daga karfe 6 da minti 26 har a gama Ramadan shine lokacin faduwar rana minti 1 ba zai karu ba minti 1 ba zai ragu ba abu na biyu alfijir kuma yana fita randa muka fara azumi ya fita ne karfe 5 da minti 15 ko ba a kira sallah ba lokacin sahur ya kare to amma kuma shi alfijir zai ta canja wa har a gama azumi ajiya ya fita ne da minti 14 yau ya fita da minti 13 haka zai ta bai har a gama azumi har zai koma kusan karfe 5 ko fanci wannan abin da kyau to a kiyaye wannan abu kai kokarin kafin alfijir da minti 5 ka daina cin abinci shine abin da ya dace da sunna daina cin abinci kafin lokacin sahur dan Allah ya ce wakulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl to da al-fajr ya fita an daina cin abinci amma za ga wasu fa ana kiran asuba suna cin abinci ina fata an gane gaskiya kuskure wannan shine gaskiyar magana ibada azumi ibada ne mai girma lalle mu kula to sai mu dauka daga karfe 6 zuwa karfe 5 awa nawa ne awa 11 haka ne ko ba haka ba to sai ka kasa awa 11 sau 6 kaga bai ka awa 22 ba inda awa 12 ne chip da zai baka awa 22 kun gane wannan abin da kyau to idan ka kasa 11 sau 6 to 1 bisa 6 na karshen dare shine sulusul layl akhir shine lokacin sahur wanda ayan take magana anan ba na nufi sai ka ci abinci dole lokacin ba a cin abinci an fi so ka jinkirta har zuwa karshen dare kana gama cin abinci a firji ya fito misali kenan ko kuma kana gama shan ruwa alfijir ya fita to wannan lokaci ne mai tsada lokaci ne mai albarka abinda ake bukata a gunyawar istighfari a daidai lokacin sahur falalan istighfari yafi falalan karatun qur'ani ina fatan fahimci wannan abin da kyau dan Allah faɗi siffofin bayin Allah na gari kace alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar Allah yace su bayi nagari suna cewa ya Allah mun yi imani ka gafarta mana zunubanmu ka kare mu daga azaban wuta kace as-sabirina kuma suna da hakuri wal-qanitina was-sadiqina ko kuma suna da gaskiya sai ce wal qanitina masu yawan ibada wal munfiqina masu yawan ciyarwa masu taimakawa mutane musamman a wannan hali da ake ciki na talauci da yunwa wanda yake ga min jiya bayan sallar la'asar fa amma mutane a gida ba su da abin da za su dafa bayan la'asar ba abin da za a ci malamu sai ce suna da yawa Allah ya kiyaye sati kamar uku da ya wuce mun je taro a Kaduna wani security meeting da aka kira mu akwai wani dan uwa daga Kano Malam Adam Abdullahi is popular a social media yake bada labari a wurin taron yace abin fa ya wuce inda kuke tsammani yace a Kano a wata unguwa shi ya faɗi sunan unguwar amma ni bazan faɗa ba wani zai kokari sai ya gano a ina ne yace wallahi sallah yake a masallaci liman ana zaman tahiyan karshe liman ne tahiya yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ladan yace wa alaikum assalam wa rahmatullah wallahi ladan ya manta sallah yake yau ce kawai wallahi ina fata a yau ce kawai saboda tsananin wahala da ake ci inda za a tambaye ladan me yasa ka amsa sallama zai karanta muku shinkafa da masara ce Allah ka mana sauki. To Allah ce wal munfiqina, na daga cikin suffofin bayin Allah na gari suna ciyarwa, suna taimaka mabukata. Sai ce wal mustaghfirina, sannan suna istighfari bil ashari a lokacin sahur. To mu yawaita istighfari a lokacin sahur. Istighfari na daga cikin falalan shi. Allah ya faɗa cikin ayoyi da yawa alqur'ani mai girma. Akwai hadisi wanda ke da'if, da'iful isnadi, amma ma'anar shi kuma tana da kyau. Hadisin da ke cewa man lazima istighfara, duk wanda ya lizinci istighfari ya zama aikin ka istighfari, koyaushe istighfari da rana da daddare, lokacin sahur, kowane lokaci kana yawan istighfari, da hannu ne, da carbi ne, da kaunta ne, a baka ma rike komai, kawai kana ta yi. Sai annabi ya ce ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhrajan, Allah zai sanya maka duk wani kunci da kake ciki, Allah sai ya kawo maka mafita. In dai kuncin rayuwa ne ta kai ta kawo, rike abu guda uku: istighfari, hasbunallahu wa ni'mal wakil, salatin annabi, na rantsa da Allah sai ka fita. Amma sai kai fa da yaqini, ka yarda Allah zai fidda ni. Amma kana yi kana shakku tun daga lokacin abun da rushi. Ana so ka zama kana da yaqini da Allah, kana da tabbas Allah nan baya karya alƙawari, ko wace irin matsala ce, duk wani kunci na rayuwa da ya dame ka, rike istighfari, hasbunallahu wa ni'mal wakil, salatin annabi. Sannan annabi ce min kulli hammin faraja, duk wani bakin ciki, duk wata damuwa, matsalolin rayuwa, bakin ciki, bakin cikin abin da ya wuce, bakin cikin halin da kake ciki a yanzu, bakin cikin abin da kake jin tsoro nan gaba, duk wannan bakin cikin Allah sai ya kawo maka ainihin mafita, sai ya yaye maka shi. Allah zai kawo faraj ya yaye wannan abu. Kun san bakin ciki idan ya kai ya kawo, yakan sa mutum ya zama depressed, kaga mutum kamar ya tabu, ku ta masa ruqiya kuma lafiyar shi galau, yana kallon mai ruqiya ma bai da hankali. Ina fata an gane, baya bukatan kowace allura, kowace kwaya, abin da yake bukata ne ramasin. Kun san ne ramasin ku? Ina fata an gane. Kana masa wannan zai warki. Tunda na ba ku labarin limami ne wallahi bai da lafiya, ba zan faɗi sunan garin ba, kuma na san shi, na san masallaci shi, kwanan shi bai fito masallaci ba. An yi sallah, wani ya tambaya waya malam kwana biyu, aka ce malam bai da lafiya wallahi, yana gida zazzabi kwana biyu, amma daura masa ruwa. Ya dauki wani suka tafi, ce bari an yi sallah azhar ne, ce bari je gashe shi. Aka je malam na kwance, an sa masa ruwa, malam ya jiki ko magana ba ya yi, zazzabi ya kai zazzabi kenan. To shekarun da dan yawa, wajen shekara goma baya ne, kusan naira tana da daraja lokaci, kafin a tsine mata albarka, Allah ya shiri naira, Allah ya dawo da darajar naira. Sai ya dauki naira 100 ya bashi, ya zaro rafin 100, sai ba wanda suka zo tare, ce malam a ba wa liman wannan, ni zan wuce. Sai ya bar shi a zauna a wurin malam, sai ya fara kirga kudin nan, 1, 2, 3, amma yana cewa 1,000, 2,000, 3,000. Da ya je 20,000, sai liman ya waigo ya kalle shi, ce dada daga sai kake yi, ce sai yake kula shi, ya ci gaba 40,000, aka je 50,000, sai ya tashi ya zauna. Wallahi tallahi, ya kalla ya tabbatar rafa ne 100,000, shi kuma ya ci gaba da kirge, har sai da ya je 100,000, sai ya dauka ya mika mishi. Abinda liman ya fara yi, sai ya zara ruwan da ke jikin shi. Wallahi tallahi, wannan ina gaya muku real life abin nan ne, true life story ne. Wanda ya bada kudin na san shi, dan rakiyar na san shi, marar lafiyar ma na san shi, in marar lafiya ne kenan. Da ya zara ruwan, ya sa auduga ya dan goge wurin, sai ya kirga 10,000, ya ce kai ka rike wannan, kai da ka rako shi, ya ce a ni wallahi ba na bukata. Ya ce wallahi suna zo ne, sai ya kira wata yarsa, wance zo, sai ya kirga 7,000, kai shagon wane, bashin da yake bina, in ta je ta dawo sai ya kirga kai wane, yana bina ba, sai da ya kashe wajen 60,000 da wani abu, duk ya biya bashi. Wallahi tallahi, ya kirga 15,000 yace ki kaiwa mamanki ni na fita ya warke ko bai warke ba yanzu wannan aka masa ruqiya zai warke ko a masa kolorofin da farasamul ba abin da zai sai dai ciwon ma ya karu kun bai tsana abin da ke wani munfigina da masu ciyarwa Allah ya kiyaye to irin wannan damuwan sai yasa ka zama depressed kaga mutum baya magana da kowa sai kuma ya zauna ya shiru a ce wani ya tabu in aka samu rugayen yan uwa kuma da suke tare da kai haka kawai he ai shawara da yan anguwa wani ya samu tabe hankali kuma kai ka san lafiyanka kalau in aka zo ana maka addu'a kana dariya ce ta haukan dariya tafi matsala da mu kuma shi dariyan da yake na kallon ba ku san me kuke ba idan kuma ran shi ya bace ta da masifa ce a rike shi abun ya motsa su hauka ta ka lafiyanka kalau madadin ai karo karo a so buhun shinkafa a kawo ka warke ba za a yi ba da yawa haukata su da irin wannan abu kun fahimci wannan abun da kyau to wannan irin wannan damuwan da dan adam zai shiga ko bakin ciki na wurin aiki ne na yan uwa ne na talauci ne na kowace irin damuwa annabi ta min kulli hammin dukkanin wata bakin ciki da damuwa faraji in ka rike istighfari Allah zai kawo maka mafita an fahimci wannan abun da kyau annabi ce wayar zuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani kana tsammanin saukin ta gabar sai zo ta yamma kana tsammanin ta kudu zo ta arewa ta inda Allah ya ga dama zai kawo maka mafita ko wace irin ko a wurin aiki ne aka saka a gaba ka rike wannan abu guda uku kai ko karatu kake baka fahimta ka rike istighfari Ibn Taymiyyah yace ko karatu yake idan ya cakude mishi ya kasa fahimtar wasu matsaloli sai bar littafin ya ta istighfari kawai yace wallahi sai Allah ya buɗa min na gane abin da nake karantawa malamai suka ce idan aka jarrabi mutum da rashin lafiya an yi maganin asibiti an yi gargajiya ba abin da ba a yi ba an kasa gane menene to wallahi a rike istighfari sai Allah ya kawo mafita ko rashin lafiya ne duk abin da ya gagara maganin shi Allah ina fata an gane shi yasa jiya nake faɗa a karatunmu na dare nace complaint dinmu da muke mu ƴan Najeriya a zauna a ta korafi a ta surutu a tsine wutinubu a tsine wukashin a tsine akfabio a tsine gwamnoni da kowa a tsine mishi albarka to ya kake so ai wannan surutun da addu'a muke wallahi da Allah ya kawo mana mafita da ya zamo addu'an mu yafi surutun mu yawa an fahimci wannan abin da kyau dan ya kamata dan Najeriya ya kudurta a cikin zuciyar shi waɗannan shugabannin ba za su fidda mu a halin da muke ciki ba Allah ne kadai zai fidda mu shi kuma in ya tashi fidda mu din yana da hanyoyi da yawa zai iya halakar da azzaluman gaba ɗayan su masu imani kuma ya shirye su ina fata an gane to mu maida al'amarin ga Allah sai Allah ya kawo mana mafita a takeice dai mu rike istighfari shine babban makami wanda zai fidda mutum daga kowace irin damuwa wannan kenan bayan nan Imam Qatada Ibn Ja'amata Sidusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace ayyuhan nas yace ya ku mutane inna hadha alqur'ana yadullukum ala dawa'ikum wa da'ikum sai yace kun ga wannan alqur'anin yana shirye da ku ne a bisa cututtukan ku da kuma magani a cikin alqur'ani zai maka bayanin ciwo kuma zai maka bayanin magani sai yace fa amma da'ukum fa dhunub yace babban ciwon ku shine zunubi yace zunubi ita ce babban ciwon ku sai yace wa amma da'ukum wa amma dawa'ukum fa istighfar maganin ciwon ku ita ce istighfari bi ma'ana mu rike istighfari sai Allah ya fidda mu daga ainihin halin da muke ciki wani daga cikin magabata Hasan al-Basri yana zaune yana karatu sai aka zo aka tambaye shi da dalibai aka ce ya imam an shiga hali na fari manoma gonakai na bushewa ba ruwan sama akwai possibility a samu karancin abinci ruwa ya dauke ba ruwan sama ya ya kamata ayi yace ku je ku rike istighfari ce ku ta istighfari kawai sai waɗansu suka zo suka same shi bayan wasu lokuta daban yace ya imam muna cikin kuncin rayuwa da talauci abubuwa sun cushe babu sauki irin halin da ake ciki misali a Najeriya sai ce ku je ku ta istighfari wani zai same shi yace ya imam shekara da shekaru nayi aure babu aihuwa mecece mafita ce ka je kai ta istighfari kai ma sai wani daga cikin daliban sai yace akramaka Allahu masu rashin ruwa sun zo ma ka ce istighfari masu talauci da kuncin rayuwa ma ka ce istighfari matsaloli duk an kawo ka ce istighfari saboda me yace saboda Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilis samaa alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah yace ka gaya musu ya kai annabi Nuhu ku yi ta istighfari kuna tuba zuwa ga ubangijinku kuna neman gafara innahu kana ghafara ubangiji ya kasance mai yawan gafara sai ce sakamakon abin da zaku samu sanadiyar yawan istighfari yursilis samaa alaikum midraran Allah zai kwaranyo muku ruwa daga sama kuma ruwa mai albarka ba ruwa mai rusa gidaje ba ba ruwa mai lalata gonakai ba ruwa mai albarka sai ce sakamako na biyu da zaku samu in kun yawaita istighfari goyim didkum bi amwali Allah zai yalwata muku dukiyanku zai yaye muku talauci da kuncin rayuwa da damuwa kace wa banina Allah zai ba ku yaya masu albarka wa ja'al lakum jannatin Allah zai sanya muku gonakai masu albarka su bada amfani mai yawa wa ja'al lakum anhara ko ramu da suke bushewa suke kafewa za su cika da ruwa dan amfani dan adam kaga duk wannan sakamakon menene istighfari a wata sura daban Allah yace wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin sakamakon istighfari Allah zai ba ku karfi na tattalin arziki karfi na lafiya karfi na duk karfin da kuke bukata za ku samu karfi economically ya zama kun samu tattalin arziki mai kyau istighfari shine solution na dukkanin matsalar dan adam to saboda haka Allah ya ce bil ashar a lokacin sahur yastaghfirun suna yawan istighfari suna neman gafara dan haka ke ma ki dage da istighfari a daidai lokacin sahur tun daga karfe 4 dare har zuwa karfe 5 har zuwa karfe 5 da minti 10 duk lokacin sahur ne amma na ga muku zai ta yin baya har ya koma kusan karfe 5 ko makamancin haka Allah ta'ala ya samu dace bayan nan in aka ce kai wata istighfari kar ka dauka sai ka zauna a darduma ka nade kafa ina fata an gane ka kalli gabar sannan ka istighfari ko aiki kake kina dafa abinci ne ki ta istighfari kina driving ne kina office ne kina kasuwa ne kana office kana kasuwa kana kan machine kana tuka mota ko me kake yi kai ta istighfari kawai ko da cikin dare ana aikin abinci ai ta istighfari an fahimci wannan abin da kyau akwai kissan da na bayar wurin karatu mu shekaran jiya na Imam Ahmad ibn Hanbal yana da muhimmanci na karanta muku shi anan Imam Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin shugabannin mazahibul arba'a kuma yana daga cikin shugabannin musulunci na duniya kun san su hudun da Allah sanya albarka cikin rayuwarsu Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad wanda ake ce masa Ahmadu dan Hanbali in mutu ya karanta kawaidi to shi Imam Ahmad ana kiran shi da Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a shine shugaban mabiya sunna ta duniya gaba daya wata ran ya tsinci kanshi a halin tafiya kun san tafiya a da yana daukan kwanaki daga nan zuwa Kano sai ai kwanaki tun tafiya ne a kafa ko a jaki ko a doki ko a raƙumi ba kamar tafiyan mota ba to duk garin da suka zo bayin Allah na gari a da suna tambaye ina ne gidan babban limamin garin nan ko wani babban malami a wannan garin idan ba su samu ba sai su je masallaci su kwana Imam Ahmad da ya zo wannan garin bai samu masauki ba sai ya je masallaci akai sallar magriba akai sallar isha sai samu wuri ya zauna ainihin zai kwana washe gari ya ci gaba da tafiya bayan sallar asuba can yana masallaci yana kwance sai ga mai gadin masallaci ya zo ya zai ce malam ka fita za a kulle masallaci yace kai hakuri ni matafi ne zan kwana ne kai gobe na wuce yace ina ai masallacin nan ba a barin shabu dai kulle shi ake yayin duk magiyar da zai yace a ina wallahi ba zai bar shi ba sai fita haraban masallaci sai kwanta mai gadi da ya gama kullu masallaci ya fito ya ganshi a haraba yace mallan nan din ma fa bazan barka ba kun sa akwai dan su marasa mutunci kamar masu gadin gidajen masu kudi kenan ka je kana son gani oga a ce maka baya nan kuma yana cikin gida shi bakin cikin sa kara baka kudi ba fa shi zai bada ba amma baya so a ba wani rayuwar dan Najeriya kenan hasada da bakin ciki Allah ka yaye mana su Imam Ahmad ya masa magiyan duniya yace wallahi nan ma bazan barka ba ya dauke jakan Imam Ahmad ya wurgi ma da ita ana cikin wannan yanayin sai ga wani mutum zai wuce tunda su waɗannan malaman ada na farko ba sa neman girma ba zai ce maka ni ne wane ba yana ga kamar ya zama riya ina fata an gane amma inda zai ce shi ne wane gidan sarkin garin ma za a kai shi saboda sunan shi ya karade duniya amma ba a san fiskan shi ba saboda babu social media babu TV ina fata an gane balle a ce ana ganin shi yana karatu wani mutum yazo zai wuce sai ga kai mai gadi nan bai kyauta wannan mutumin ba sai yace mallam zo mu je gida naka kwana ya tafi da shi gidan shi to shi mutumin Al-Khabbaz mai yana aikin sa shine gasa gurasa da suka tafi gida ya bashi masauki aka ci abinci aka yi hira sai ga mutumin bashi da abin sai istighfari ko abinci yake ci za ga yana astaghfirullah astaghfirullah in yana kwaba fulawa astaghfirullah yana gasa gurasa astaghfirullah Imam Ahmad yana ta kula da wannan mutumin a kowane lokaci ake shi kawai istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه واشغري امام احمد سي تنبيه شي يتي باو الله ناكله tunda muka hadu da kai baka da aiki sai istighfari in dai ba kana magana ba ko kana wani abu in dai kana zaune kai kadai ko kana aiki sai kana ta istighfari ko kana tafiya istighfari menene sirrin sai yace ai ka bari kawai yace ka ganni nan ni tunda nake a rayuwa na duk abin da na roki Allah sai ya bani in dai ne ta addu'a to Allah na bani wannan abu zan ganshi kamar rana lokacin azhar duk abin da na roki Allah sai ya biya min bukata sai wata bukata guda daya ina ta roƙan Allah nayi addu'a har na gaji wannan bukata har yau bata biya ba to da na fahimci haka shine kawai sai na rike istighfari ina ta istighfari saboda Allah ya biya min wannan bukatan tawa yace to yace to wannan wata bukata ce haka da har ta saka ka koma baka da aiki sai istighfari kuma kai ta addu'a ba ga biyan bukata ba yace wallahi babban buri na a rayuwa na hadir Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ya shiru yana kallon mutumin nan yace saboda na ji tarihin shi na karanta tarihin shi na san matsayin shi a duniyar hadisi an ce haddace hadisi sama da hadisin miliyan 1 kawai sai nake hadu da shi yace ashe dalilin ka aka kore ni a masallaci aka min wulakanci a masallaci yace to Imam Ahmad din da kake nema Allah ya jawo maka shi har cikin gidanka yau yace ni ne Imam Ahmad din ina fata an gane ba fa ni ba fa yawa shi yawa sunan mu ne iri daya yace to ni ne Imam Ahmad ibn Hanbal da kake ta nema ya fada ya sujjara shukran lillah yana godewa Allah to kaga menene dalilin cin nasarar sa istighfari to saboda haka yar uwa dan uwa mu yawaita istighfari wallahi zamu ga biyan bukata cikin duk abin da muka sa a gaba Allah ta'ala yani amsa mana abu na karshe da za ku san muhimmancin istighfari shine manzon Allah alaihi afdalus salatu wa atammu taslim da wani daga cikin sahabbai ce idan muka zauna a majalisi tare da annabi yace muna kula da bakin shi sai muga bakin shi yana ta motsi to sahabbai duk abin da shafi annabi idan kana neman NCID ka same su duk abin da yake sun gane me yake ke sun san abin da annabi yake saboda me dan su koyar ina fata an gane yace wannan lokaci muna kai kunnan mu kusa da bakin shi mu ji da bakin shi ke motsi me yake cewa sai mu je na cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi ina fata an gane yawan istighfari annabi yace ya ku mutane ku yawaita istighfari ni a matsayina na annabi ina istighfari a rana sama da guda 100 wanda bashi da zunubi kenan fa, wanda an gafarta masa, annabi baya laifi, Allah ya ce kafin kai ma an yafe ma ko ba zai aikata ba. Amma duk da haka yana yawaita istighfari, ina gani ko ke yan zamanin ja gaba, ina fata an gane. To mu yawaita istighfari yan uwa, Allah ta'ala ya amsa mana. Allah sai ya ce wa fi amwalihim, a cikin dukiyarsu haqqun, akwai wani haƙi da suke badawa, lissa'ili, ga wanda ya tambaya, wal mahrum, da kuma wanda bai tambaya ba. Kalmar lissa'ili, waɗansu malamai suna kafa hujja da wannan a matsayin halaccin bara. Ina fata an gane. Bara a musulunci haramun ne sai in ya zamo larura. Mutum ya zamo sana'an shi kawai bara, wallahi tallahi annabi ya hana. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wa amma sa'ila falatan har, haka ana kafa hujja ne ta kan halaccin bara da wasa'ili wa fil riqabi a suratul baqara. Duk waɗannan ayoyin ba maganan bara suke yi ba. Ibn Kathir a cikin tafsirin shi, wa amma sa'ila ma abin da ake nufi masu tambaya dangane da addini, masu neman fatawa, falatan har kar ka tsawata musu, ka sai aka saurare su ka ba su amsa abin da suke tambayanka. Duk al'ummar da ta ginu akan bara ba za ta ci gaba ba. Ina fatan fahimci wannan abin da kyau. Abin da ya hana kasashen Afirka ci gaba daga ciki akwai bara. Kullum aikin shugabannin mu bara a wurin shugabannin Turai, su da kullum a ba su gudunmuwa. A Najeriya ne fa aka samu gwamna a lokacin corona, ana nan sai aka ce an samu corona a Lagos. Lokacin muna a Amerika, an ce a Lagos an samu corona, wani ya shigo a airport an mishi test an ce yana da corona, daga nan Lagos sai rikici. Ana nan aka ce an samu a Delta, an samu a Port Harcourt, an samu ina ne. To sai shugaban kasa lokacin baba mai gaskiya sai ya ce to duk waɗannan jihohin da suka samu corona a ba su biliyan 6-6 saboda a yaƙi corona. To a shaka abin yake, wani gwamna ya kira mitin, waya aka yi jihar Sharon zuba samu corona ba ne ka. Wallahi ya ce ga Lagos an ba su biliyan 6, wancan an ba ta kaza, jiha kaza an ba ta kaza, ya kamata ma'aikatan lafiya na jihar shi duk yanda za a yi a samu mai corona. Ina ka Allah sauwaje. Gwamna ne a nan arewacin Najeriya fa, da akai likitoci ba su samu ba. Kun san ƴan siyasa suna da sharri kala-kala. Plan akai hayan waɗansu mutane aka ce duk suna da corona, aka kai su aka killace su, kuma kuɗi ake biyansu, aka kai su ya sunan wurin ma isolation center, aka isolation ɗinsu wasu na da corona, kuma wallahi lafiyarsu galau. Akwai wanda ni na yi magana da shi ce wallahi malam kuɗi aka biya mu, lafiya na galau, ba wani corona da nake da shi, ce 60,000 aka ba ni. To wani irin bala'i ne wannan abu? Saboda me kawai shi a bashi kuɗin corona? Allah ya sauwaƙe. To shi ne shugabanninmu na Afirka, saboda a hukumar lafiya ta duniya ta bada kaza kaza, ma ana ta bada gudunmuwan corona, kasashen Afirka suka dinga cewa su ma suna da corona. Kullun karɓo taimako, su ci bashi kuma su karɓo taimako, su ci bashi su karɓo taimako. Yanzu bashin da ake bin Najeriya yanzu ba duk ana bin ku bashi ba. Inda ka ɗan Najeriya ne, duk ana bin mu bashi. Bashin da ake bin mu in an gaya wa kowanne abin da ake bin shi anan miliyoyin kuɗi ne, wa kuma sai su ce wa duk ɗan Najeriya bashin na kanshi. Na Allah ta ina Malam Musa kai da bin ka bashi, yanzu a ce sai kin biya miliyan 2 saboda gwamnati ta ciwo bashi kuma ta muku ayyuka. Allah ya sauwaƙe. To dai kalman as-sa'ilina a Qur'ani in ta zo ba maganan bara take ba. Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace duk mutumin da ya zama sana'an shi bara kuma yana yi ne sama da buƙatar shi, ran tashin kiyama zai zo fiskar shi babu nama, duk naman fiskar shi ya zube. Da kaga mutum ran tashin kiyama fiskar shi gaba ɗaya kashi ne babu nama, to mabaraci ne. Akwai waɗanda aikin su kenan su je masallacin nan su yi sallar azhar su tashi su miƙe yayi bara, sai ya tafi je kada fari sallar la'asar, yayi tudun wada sallar magariba, sai ya yi fantani sallar isha. Akwai wanda aikin su kenan, akwai wanda a garin nan na san shi, na gan shi a wani masallaci a Federal Locus, ga shi haye jawabi in ya rera maka ƙarya duk sai kun tausaya mishi. sai na ga shi Abu Bashir ga kuma a sallar magariba the same yayin wannan bayani washe gari sai na ga shi a wani masallaci Allah ne ya kaddara ko zan gane shi sai da na ga shi a masallaci masallate biyar kuma duk garin iri daya sai na same shi muka gaisa tani malam ba na ganka a masallaci kaza ba da masallaci ga ni to to sa idawa abin da yace min kenan in ba za ku ban go ku bari a babu to sana'ar sa kenan wannan haramun ne a musulunci ina fata an gane sannan haka nan ya zamto a ce mutum sana'ar sa kawai shi maroki ne al'adamu ne na Hausa Fulani mun tashi mun ga maroka a musulunci annabi ya hana wannan abu an fahimci wannan abin da ke abinda musulunci ke kwadatarwa dangane da shi kowa ya tashi rimi na kanshi in ka shiga larura babu laifi ka nemi taimako amma kar da zama sana'anka ne kawai wannan abu ina fata an fahimci wannan abin da kyau Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce
wa bil ardi ayatun lil muqin wa fi anfusikum afala tubsirun
Allah ya ce wa fil ardi a cikin kasa ayatun akwai ayoyi lil muqinina ga masu yaqini ga masu cikakken imani waɗanda suke girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ay wa fil ardi ayatun azima Imam At-Tantawi yake cewa a cikin ƙasa akwai ayoyi masu girma wa ibar da ababan lura wa idatun baliga da wa'azi wanda yake matuka tadullu ala wahdaniyatillahi wa qudratihi waɗanda suke nuni zuwa ga kadaituwar Allah shi kadai tallin tal da kuma kudura da ikon shi yace ka sulufin nabati ka kalli siffofin sarrai kala kala ka ga tsiro kala 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 ko ba dan adam bane ya shuka shi yace wal hayawanati ka kalli dabbobi kala kala wal jibal ka kalli duwatsu duwatsu kala kala wannan kana yawo wuraren da ake da duwatsu he kai mamaki kai ko daga nan gombe zuwa yola ka kalli duwatsun dake wannan wurin waye shirya su waye jera su waye kakkafa su a wani lokaci babu wanda ya sani kaga wani dutse akan dutse ka rasa yanda ba aka jera wannan abu ka tashi daga Jos zuwa Bauchi ko daga Jos zuwa Abuja kai ta ganin duwatsu na ban mamaki to shine malai yake cewa wal anhar wal bihar da koramu da kuma manyan koguna wa hadhihi al-ayatu irin waɗannan ayoyi wal ibar da ababan daukan izina da lura la yantafi'u biha illa al-mukinuna babu masu amfanuwa da su babu masu daukan izina da wa'azi sai masu yaqini masu cikakken imani da Allah bi annal mustahaqqa lil-ibada innama huwa Allahu azza wa jalla cewa lallai wanda ya cancanci abota masa da ibada shi kadai tallin tal shine Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan wa fil ardi a cikin ƙasa idan kana yawo ko kana tafiye-tafiye ayatu akwai ayoyi akwai ababan daukan izina akwai ababan daukan wa'azi akwai ababan ban mamaki da ban al'ajabi lil muqinina ga masu yaqini ga masu takawa ayoyin da Allah ya shimfida a bayan ƙasa akwai wata tasha wanda idan mutun yana kallonta wannan menene geographic wane ne da suke a DSTV da suke nuna dabbobin jeji ko wannan kadai kake kalla National Geographic Abu Dhabi idan kana kallon wannan tashan zaka yi mamaki halittun dake bayan kasa da na kan tudu da na cikin ruwa idan suna nuna maka zaka ce kai wallahi Allah shine Allah kaga wata dabban ka rasa ma yanda wannan dabban take rayuwa kuma na daga cikin abun al'ajabi dan uwa dabbobi da kake gani akwai abin da suke da idrakin shi fiye da dan adam yanzu tsuntsaye idan za a yi ruwa sun fi dan adam sanin za a yi ruwa an fahimci wannan abin da kyau suna gane hadari wanda zai yi ruwa da hadarin da ba zai yi ruwa ba shi yasa hatta yan weather forecast a wasu kasashe suna aiki da wadansu tsuntsaye idan an ga suna gudu suna yin wuri kaza an san ruwa na zuwa ko kuma za a yi snow dusan kankara dake zuba waya ba su wannan ilimin su gane Allah ne ina fata an gane Allah ya ce wa fi anfusikum haka a cikin kawunanku ku mutane ku kalli halittan ku akwai ayoyi afala tubsirun shin ba ku gani ne ka kalli halittan ka kada ya ishe ka abun mamaki na sha ba da misali babu wanda ya taba gani lokacin da yaro yake girma ko akwai ka ce ranna ina kallon shi naga ya ƙara tsayi wallahi ƙarya kake haka ne ko ba haka ba ko ka ce naga lokacin da ya ƙara ki ba ya dan kumbura kadan ina kallo za a ce kai wannan ya shanta kota ko ba a ce ƙarya kake ba an san ƙarya kake sai dai kai ka ga yaro ya girma kai kanka ma in kana ki ba baka jin lokacin da kake budewa haka in kana ramewa baka jin lokacin da kake motsewa haka ne ko ba haka ba ka kalli ido dan adam ido kwade tak suka kaga kala dubu a lokaci daya yanzu duk kalan da ke cikin masallacin a lokaci daya kake gani shi kuma idon kwade ne sanan wannan gashin idon na mutum wanda har karawa kuke yanzu haramun ne ai ya suna abun ma Allah sauke Aisha dogo ai laishi ko wane ne har yau na kasa rike sunan nan to a takaice dai wannan ƙarin da ake haramun ne idon gashin da Allah ya sa maka baya bukatan ƙari kuma fa shi wannan gashin idon inda a ce zaka aske shi ka cire shi gaba daya da ka sha mamaki duk abin da yazo zai shiga idon ka ba abin da zai tare shi ko ba kenan abin da kyau shine wa fi anfusikum min ka kalli idon ka kan shi mu'jiza ne sannan ka kalli kunne irin na'urar da ke cikin kunne in aka dauko maka hoto aka nuna maka zaka yi mamakin kunnen dan adam duk yaran da aka ma in kana ji zaka ji baka cire kunnen Hausa ka sa na Turanci haka da ko ba haka ba ba za ka cire kunnen Turanci ka sa na Larabci ba da Fulatanci da Yarbanci da Inyamuranci da Barbarci in ya halatta ai Barbarci kenan ina fata an gane to duk waɗannan abubuwan mu'jiza ne na Allah subhanahu wataala kina wa fi anfusikum afala tubsirun ka kalli harshe da harshe kwaya daya zaka ji zaki ka ji daci ka ji hamami ka ji bauri ka ji zafi ka ji sanyi harshen kuma kwaya daya ne ba za ka ce harshen zaki ka sana daci ba ko ka sana hamami ko bauri ko wane ne ko tsami duk harshe ne guda daya ya kake magana baka sani ba idan ka ga wanda baya magana shi ma yana da harshe amma ko baya magana ashe magana ikon Allah ne an fahimci wannan abin da kyau shine ma'anar wa fi anfusikum a cikin kawunanku idan kuka kalli kanku ya ishe ku daukan izina da sanin girman Allah kuma duk abin da Allah ya sa wa dan adam baya bukatar rage kokari in aka tsara maka ido ya zama uku kyawu ne ko muni ko a kara maka kunne ko a kara maka hannu ko kafa yanda Allah ya yi kannan laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim haqiqa mun halacci dan adam cikin tsari mafi kyawun tsari cikin diri mafi kyawun diri baka bukatan dadi baka bukatan kari shi yasa duk wacce ta yi bilicin wallahi mun yi take saboda me Allah bai halicce ki fara ba dan me sai kin koma fara menene a cikin farin ina fata an fahimci abin da kyau haka nan a ce mutum ko fari ne zai koma baki shi ma muni zai idan mutum wankan tarwada ne za ka ga yafi kyau a haka duk abin da Allah idan ka canja shi sai ya koma matsala an fahimci wannan abin da kyau ka dauki Michael Jackson da Allah ya mishi gata ya daukaka shi a duniya duk da kafuri ne sai ne mai canja halittar shi karshe mai zama mishi matsala ba zai fita ya shiga rana ba ka gana rike mishi umbrella duk inda zai ji ya zama ya shiga matsala yana kan drugs na safe daban na rana daban na dare daban damuwa ta mishi yawa ya zo ma kashe kanshi tunda jidda sun isu bayyana me ya kashe Michael Jackson har yau ana ta boye boye a ce bai sha magani bane ba a an ce ya damuwa ce ta masa yawa kawai ya riga ya lalace saboda ya koma fari ina fata an gane shi ba bilicin na mai ba shi na'ura aka sashi aka canja halittar shi gaba daya saboda dukiya da Allah ya bashi karshe ya regretin kuma ya mutu a banza tun bai mutu a musulunci ba bisa zance mafi inganci wa fi anfusikum haka a cikin kawunanku saboda haka ku ji tsoron Allah maza ne ko mata wallahi bilicin masifa ne duk likitan kirki zai gaya maka kai bilici shafe shafen nan ba abin da ke jawo sai matsala Allah ya ce wa fi anfusikum haka a cikin kawunanku afala tubsirun shin ba za ku sa ido ba ba ku gani ne ba za ku kula ku dauki izina da girman Allah subhanahu wataala ba saboda magana isi gifari kusan yau duniya cinye mana lokaci insha Allah gobe za mu tashi a farkon ayata 22 anan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta nan dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya mana afwa ya gafarta mana akwai dan uwa da muke tare da shi Malam Usman dan Bauchi gashi na anan mai farin kayan nan wani bakulata ne kikkiawa amma dai yana da aure yawa ya bude shago na POS a bolare ko titin waziri ko a sunan gurin ya sunan ba Sheikhul Zaman eh kala rawu kenan Allah mai sharama sunan gurin Sheikhul Zaman ya bude shago muna addu'a Allah sanya albarka akwai bonus ne ko kuma to Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan shago da dukkanin waɗanda suke da shaguna da ƴan kasuwa da muke tare da su kamar shi komandan Hizba babban dan kasuwa ne kuna gani shi eh babban dan kasuwa ne Allah ta'ala ya sanya albarka cikin kasuwancin da ake ga Malam Bakar Sadiq Pharmacy Allah ta'ala ya ƙara rayuwa albarka a ƴan social media mu Allah ya ƙara muku albarka Malam Musa Aliyu Dage na GMC da Malam Alarama da dukkanin ku gaba ɗaya da mu da masu saurare Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda hali da muke cikin kuncin rayuwa Allah ya yi mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka sanya albarka a cikin wannan kasar tamu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka sanya albarka a cikin shugabannin mu ya ubangiji ka sanya albarka a cikin kasuwannin mu da ma'aikatun mu da makarantun mu da gidajen mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yuzillu man walaita ولا يئس من عليه تبارك ربنا وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم